This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a ta babbar rana 23 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Wata guda bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da cewa ya janye daga neman takara, Kamala Harris ta amince ta zama yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat. ‘Yan rajin goyon bayan Falastinawa da suka fusata sun ce jawabin da Harris ta yi na rufe babban taron jam'iyyar Democrat bai bayyana wani sauyi ba a yakin Gaza. Wani dan majalisar dokokin jihar Sokoto a Najeriya ya nisanta kansa da zargin kisan gillar da aka yi wa mai martaba sarkin gobiyar Alhaji Isa Muhammad Bawa a farkon wannan makon.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa Amurka mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta amince da zaɓin da jam'iyyar ta tayi mata a matsayin yar takarar shugaban kasar a zaben watan Nuwamba mai zuwa.
Muna kokarin samar da kyakkyawar makoma a kasar nan. Irin makoma da za ta ƙarfafa ma'aikata waɗanda da su ne ƙasar nan ke tunkaho a dukkan nasarori ta samu. Kuma su ne abin la'akari yayin tsara manufofin gwamnatinmu.
Ha kuma za a ji cewa jihar Kogin Najeriya jam'iyyar adawa a jihar sun yi Allah wadai da naɗe-naɗen masu taimakawa na musamman sama da 1,000 da gwamnan jihar ya yi.
Ya yi appointment na fitan hankali. In ka duba economic crisis ɗin da ake face na a ƙasa, ta ina da samu wayannan kuɗin da za a biya wayannan domestic SSA ɗin da ya ce ya appointe.
Sai a biyo mu domin jin rahotannin da muke tafa da su. Daga nan za mu kawo muku shirinmu na ɗangari da ɗangari, shirin da gidajen rediyon da ke ƙawance da sashen Hausa ke ɗaukar nauyin kawo muku, wanda a yau gidan rediyon -FM na ƙasar Kamaru zai ɗauki nauyin kawo mana. Sai kuma wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wata guda bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da cewa ya janye daga neman takara, Kamala Harris ta amince ta zama yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat. Harris ta bayyana nasarorin da ta cimma da kuma ƙudurorinta, inda ta kwatanta su da na abokin hamayyarta na jam'iyyar Republican, waton tsohon shugaban kasa Donald Trump. Kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da aka yi a daren ƙarshe na babban taron na 'yan Democrat da suka ɗauki hankali sosai sun haɗa da na shahararriyar mawaƙiya Pink da kuma ƙungiyar mawaƙan The Chicks da suka rera taken ƙasar, amma Kamala ita ce tauraruwar daren.
On behalf of everyone whose story could only be written.
A madadin duk waɗanda a wannan ƙasar mai girma kaɗai za su iya samun damar cimma abubuwa da yawa a duk faɗin duniya, na amince in zama yar takarar shugaban ƙasa ta Amurka. Harris ta ba da labarin tarihin rayuwarta, inda ta danganta shi da rayuwar masu wato masu kaɗa ƙuri'a da ke rukunan masu matsakaicin ƙarfi.
We are charting a new way forward.
Muna kafa sabuwar hanyar cigaban da zai kai ga makoma mai kyau, inda masu matsakaicin ƙarfi za su yi ƙarfi su samu cigaba, saboda mun san cewa wannan rukunin yana da matuƙar muhimmanci ga cigaban Amurka, kuma ƙarfafa shi shine ƙudurin da na sa a gaba. Kamar sauran wasu da yawa da suka gabatar da jawabai, Harris ta yi gargaɗi game da wata takarda mai ɗauke da manufofi masu tsauri da aka alakanta da tsohon shugaba Donald Trump, ko da yake Trump ɗin ya musanta hakan. A gefe guda kuma, 'yan rajin goyon bayan Falastinawa da suka fusata sun ce jawabin da Kamala Harris ta yi na rufe babban taron jam'iyyar Democrat a birnin Chicago bai bayyana wani sauyi ba a yakin Gaza. Mako guda bayan da batun wanda ya fi janyo ɓaraka a jam'iyyar kusan aka yi watsi da shi, bisa matsin lamba a kan ta maidawa masu suka martani game da cewa Amurka na goyon bayan yakin Isra'ila a Gaza, Mataimakiyar shugaban kasar ta yi amfani da jawabanta na daren jiya Alhamis. Ta nana ta kiran da ta yi a baya na a tsagaita wuta a kuma cimma yarjejeniyar sako sauran mutanen da har wato Hamas ta yi garkuwa da su a ranar 7 ga watan Oktoba. Ta faɗi cewa tana goyon bayan 'yancin Isra'ila na kare kanta, yayin da kuma take goyon bayan 'yancin Falasɗinawa na zaɓar abin da suke so. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, nan ba da jimawa Maryam za ta sake dawo mana daga ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A jiya da daddare ne aka kammala babban taron jam'iyyar Democrat ta nan Amurka a garin Chicago, a inda mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta amince da zaɓin da jam'iyyar ta ta yi mata a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasar a zaɓen watan Nuwamba. A jawabinta, Kamala Harris ta yi alƙawarin zama shugaba ta kowa da kowa idan ta yi nasara a zaɓen. Ga Maryam Dauda da rahoton yadda taron ya kasance.
A ranar Talata, wakilan jam'iyyar Democrat da suka halarci babban taron jam'iyyar sun fito kowannen su ya bayyana amincewa da zaben mataimakiyar shugaban Amurka don nuna abin da suka riga suka yi ta bidiyo a hukumace, wato zaben mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar. An yi ta murna da farin ciki a ɗakin babban taron da ya cika da jama'a, yayin da aka kira jiha-jiha su kaɗa ƙuri'arsu, yayin da kuma wakilan da suka halarci taron suka bayyana goyon bayansu ga Harris da Walz. A ranar Litinin, shugaba Joe Biden ya yi jawabi a taron, inda ya miƙawa mataimakiyarsa Kamala Harris ragama a matsayin sabuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar. Za ta zama shugabar ƙasa da 'ya'yanmu za su yi koyi da ita. Za ta zama shugabar da shugabannin ƙasashen duniya za su girmama saboda ta ma riga ta zama. Za ta zama shugabar da dukanmu za mu yi alfahari da ita. A rana ta biyu ta taron, tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya shaidawa mahalarta taron cewa mataimakiyar shugaban ƙasar Kamala Harris ita ce zaɓi mafi kyau da za ta kare Donald Trump a zaben watan Nuwamba.
Kamala Harris
ba za ta maida hankali akan matsalolinta ba, za ta mayar da hankali akan matsalolinku. A matsayinta na shugabar ƙasa, ba kawai za ta daɗaɗawa magoya bayanta kaɗai ba, ta kuma ladabtar da waɗanda suka ƙi goyon bayanta. Za ta yi aiki a madadin kowane ba Amurki, haka Kamala take. Uwar gidansa Michelle ce ta gabatar da Obama, wadda ta ce ya kamata takaitaccen lokacin yakin neman zaben Harris ya ƙarfafa 'yan Democrat akan su yi aiki tukuru. Bai kamata mu kasance cikin fargabar ko ƙasar nan za ta zaɓi wata kamar Kamala ba, maimakon mu yi duk abin da za mu yi don ganin an zaɓi wata kamar Kamala. A ranar Alhamis, mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta gabatar da jawabinta na amincewa da tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat.
Muna ƙoƙarin samar da kyakkyawar makoma a ƙasar nan. Irin makoma da za ta ƙarfafa ma'aikata waɗanda da su ne ƙasar nan ke tunkaho a dukkan nasarori ta samu, kuma su ne abin la'akari yayin tsara manufofin gwamnatinmu.
To, madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labarin duniyar.
Wani ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto a Najeriya mai suna Aminu Boza ya nesanta kansa da zargin kisan gillar da aka yi wa mai martaba sarkin gobir Alhaji Isa Muhammad Bawa a farkon wannan makon. A yayin ganawa da manema labarai, Boza ya maida martani akan zargin da aka yi masa na ba da naira miliyan 5 ga 'yan ta'adda don su kashe sarkin. Ya kuma ce idan dai saboda yaƙi da 'yan ta'adda ne yake fuskantar waɗannan zarge-zargen ba zai fasa ba. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya.
Wani faifan bidiyo da ke nuna ɗan marigayi sarkin na gobirar da aka sace shi tare da mahaifin nasa amma aka sako shi daga bisani ya bayyana ji daga 'yan ta'addan cewa Aminu Boza ne ba su kuɗi don kashe sarkin. Boza ya aza alhakin zarginsa da 'yan ta'addan suka yi da yanda ya dage wajen yaƙi da su, kuma ya ce sam ba zai yi ƙasa a gwiwa ba.
To kaga ko da bandits ya faɗi cewa na bashi miliyan 5 yayin wani abu kaga ni ba zan yi mamaki ba saboda ni duk mutumin da ke faɗa da ta'addanci to sai ta'addanci ne ya faɗa da shi ni na san da wannan wallahi an nemi rayuwa ta dai an nemi biyu an nemi uku amma Allah ya kare ni kuma na san har yanzu nan Allah zai ci gaba da kare ni
da take martani kan akasin ga mayar kungiyar Arewa CNG ta buƙaci zurfafa bincike da daukar matakan shawo kan matsalar shugaban amintattu na kungiyar Nastura Ashir Sharif ya ce a guji shigar da siyasa a lamuran tsaro har dai ana son samun nasara
tun daga lokacin da aka tura bidiyo da yake nuna halin da yake ciki mutanen ƙasar nan suka samu kaduwa da gaske a cikin al'amuran nan mutum na shekara 70 da wani abu sai yara kanana su dauke shi masa irin wannan wulakanci duk inda za a ce gazawa ta jami'an tsaro a ƙasar nan dole a ce wannan gazawa ce na farko kenan na biyun su ya kamata mu gane menene yasa ne wai yan ta'addan nan daga Boko Haram zuwa yan ta'addan nan suke son musgunawa sarakuna da masarautu to wannan abu da tada hankali cewa akwai wani manufa a cikin wannan al'amarin lokaci yayi da shugabanninmu na siyasa su san cewa su daina sa siyasa a cikin kowace harka ta rayuwa
dan majalisa Boza yayi alwashin ba zai saurara wa yan ta'adda ba ko da hakan zai kai ga rasa rayuwarsa ne
a matsayin zan majalisa mai wakilta waɗannan mutane na yankin Sabon Mene ta Arewa ban yadda a yi sulhu da waɗannan mutanen ba saboda haka wannan abu ni wallahi ko kaɗan rayuwata bata yi so su ba saboda na san sai wannan abu ya faru wallahi kame in wara faɗa da bandits ɗin nan na san wannan abubuwa sai sun biyo baya kuma har zuciyata ta nuna mini waɗannan mutanen ma ƙarshenta su za su halaka ni kuma ni na yadda in mutu ta wannan hanyar kuma ina ƙara faɗa ma duniya na yadda kuma na aminta in mutu ta banda su kashe ni ta wata hanya Allah ya sa mu ci nasara a kai ƙarshen su suko insha Allah
ana ci gaba da muhawara kan lamarin na rasa sarkin gobir da hakan ya ƙara nuna yadda tabarbarewar tsaro ta ƙara ta'azzara a arewa Nasiru Adamu Ali kayan muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru Adamu Ali hikaya to ƙarshen labaran duniyar kenan
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A farkon makon da muke ciki, gwamnan jihar Kogi da ke tsakiyar Najeriya Ahmad Usman Ododo ya amince da naɗin masu taimaka masa na musamman a majalisun ƙananan hukumomi 21 da ke faɗin jihar, waɗanda yawansu ya haura sama da 1,000. Hakan yana kunshe ne a wata sanarwa da sakatariyar gwamnatin jihar Dr. Polishade Ayude Arike ta sanya wa hannu. Sai dai kuma a yayin da jami'ar APC mai mulkin jihar ta ce ta yi maraba da kuma alasan barka da naɗaɗɗan. Su kuwa jam'iyyun hamayya a jihar Allahudi suka yi da naɗe-naɗen daga Lakwaja Ahmad Muhammad ɗan Asaba ya haɗa mana wannan rahoton.
Alhaji Ahmed Usman Ododo ya ɗare kujeran gwamnan jihar Kogi ne a ranar 27 ga watan Janairun shekara ta 2024 kuma tun daga wannan lokaci ne ya fara naɗe-naɗen hadimai da za su taimaka masa wajen tafiyar da mulkin jihar. A watan Mayun wannan shekara ne gwamnan ya fara naɗin hadimai su 173 da suka hada da masu bashi shawarwari na musamman su 42 da kuma manyan masu taimaka masa na musamman su 131 sai kuma naɗe-naɗen bayan nan da gwamnan ya yi inda ya amince da naɗin hadimai su 1,102 da aka zabo daga gundumomi 239 a ƙananan hukumomi 21 da ke faɗin jihar na Kogi. Da wannan naɗe-naɗen bayan nan a yanzu gwamnan na da hadimai su 1,275 koyaya jam'iyyar APC mai mulkin jihar da kuma jam'iyyun amayya suke kallon wannan naɗe-naɗen na zanta da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyun kuma sun bayyana ra'ayoyinsu
sunana Bature mai kuɗi shugaban APC na Lakwaje local government in ka duba wannan appointment da yayi yayi shi ne across 21 local government gabaki daya ya ba yara matasa da mata da manya 1,102 appointment tun daga World SA da Local Government SA da SSA da kuma Special Assistance. In ka duba wannan zaɓin jama'a da yi matasa sun fi yawa saboda yanda al'umma suke kuka cewa ba aikin yi to gashi ya samu su aikin yi.
Ni ne Lawal Ibrahim
shugaban matasa na jam'iyyar PDP a karamar hukumar Lakoja ya yi appointment na fitan hankali. In ka duba economic crisis din da ake face na a ƙasa, ta ina da samu wayannan kuɗin da za a biya wayannan domestic SSA din da ya ce ya appoint. So ni to me ko to the opposition party muna ganin kamar isa just extravagance a kawo abu da common man development da common man za su yi benefiting.
Abdullahi Usama dan jami'an Action Alliance AA dibon SSN da yayi in another way ya taimaka ma youth, amma the most important thing da ya kamata ya lura kuma ya duba shine na farko dai kamata ya ce ya dubi ma'aikata akan siman waje nan da ake magana akai, at least inda wannan aka sa a gaba daga baya zai dibon su SSN dinsa.
Wasu daga cikin wayanda suka ci gajiyar na dadadan sun yi karin bayani.
Sunana Honorable Comrade Aminu Abdullahi Ibrahim, na daga cikin wanda gwamnan Kogi His Excellency Alhaji Ahmed Usman Ododo ya ba mukami da aka yi jiya. Amin da ya bani shine Local Government Special Assistant. Wannan mukami din yana nuna cewa ana son kowanne karamar hukuma na jihar Kogi yana da mutane idan gwamna, za su zama kamar idan gwamna gurin kula da ayyukan da wayannan karamar hukuma suke yi. Kamar misali, in akwai aikin da za su yi a wasu anguwanni, ire-iren mu ne za mu je mu duba.
Kafin nan bayan nan da gwamna ya yi, binciken sashen Hausa na muryar Amurka ya gano cewa gwamnatin jihar na kashe fiye da naira miliyan 90 a kowane wata wajen biyan hadiman, lamarin da wasu mazauna jihar suka ce sun isa samarwa da al'ummar jihar abubuwar more rayuwa. Ahmed Muhammad Dan Asabe, sashen Hausa na muryar Amurka daga Lakoja a Najeriya.
A gaida Dan Asabe. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu haron wannan shiri mai tana albarka na da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka yake kawo muku tare da haɗin gwiwar gidan radio na Dash Radio a ƙasar Kamaru, wanda ke kama shi a mita 9.9 a ƙaramin zango FM. Wannan shiri dai yau za mu tattauna ne akan birnin nan na Santa wanda yake jihar Arewa maso yammacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Muna tare da ɗaya daga cikin manyan masana harkoki na bayanai akan wannan gari na Santa. Malam Tanko, barka da shigowa ɗakin watsa shirye-shiryenmu wanda yanzu haka ake sauraron mu kai tsaye.
Barka dai Malam Awalo, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. To yanzu gashi muna wannan gari na Santa, ainihi wannan gari su wane ne waɗanda suke nan ko suka karbi duk sauran al'umma da nake gani waɗanda akwai kabilu daban-daban a wannan birni na Santa?
To a fara da gaske, birni Santa tsohuwar birni ce a nan wannan yanki. To a ciki an samu Hausawa, da akwai kuma Fulani, da akwai kuma ƴan ƙasa. To kamar hakan na wannan gari ya haɗo, wato kabilu uku kenan suke hallada cikin wannan gari.
To kasancewan wannan bangare na Baminda babu zaman lafiya. To amma gashi wannan garin sa na ga kowa da kowa yana ta gudanar harkokinsa kamar yanda ya kamata. Shin ya aka yi zaman lafiya yawan zuwa a wannan bangare?
Na farko, tun somin wannan fitina a nan garin Santa ba a karɓi wannan ra'ayin hannu biyu-biyu ba, sabila da haka shi yasa al'amarin bai samu karɓuwa ba a Santa. Ta kuma ƙabilu uku alhamdulillah muna da haɗin kai, mukan yi aiki, mukan yi taimakekeniya tsakaninmu da sauran ƙabilu.
Tunda suke kun samu haɗin kai tsakanin ku ƙabilu da kuke zauna a wannan garin Santa mai tarihi, shin waɗanne abubuwa ne suke ba da kuɗaɗen shiga ga al'umman wannan gari na Santa?
To musamman da akwai abubuwa guda uku waɗanda su ne ƙashin bayan wannan ƙauye. Da akwai kiwo, shanu, tumakai, kaji da sauran dai tsuntsayen gona. To da akwai kuma noma, abinci kala daban-daban da kayan lambu. To tare da kasuwanci, yanda yake wannan gari yana kusa da iyakan Najeriya.
Na'am.
to mukan samu kayayyaki daga Najeriya kasan makwabta kenan.
Tunda ke kuna samun kayayyaki daga kasar tarayyar Najeriya, shin ba a samu wani takuruwa na shigowa da kayayyakin wanda yake na amfani na yau da kullum?
Eh, to illa kaya waɗanda gwamnati ya haramta, to duk wanda ya dauko su lallai zai samu takura. Amma idan kaya musamman ta abinci, sutura, to da sauran kananan kayayyaki na bukatu, to kowa sai ya biya ainihin harajinsa. To sai Allah sai ya shigo abinsa da ranar tsaka, babu wani matsala.
To bayan da haka, cewon kasuwanci ne da kiwo yake bawa al'umman wannan waje kudaden shiga da wanda suke amfani da shi na yau da kullum. To shin ya matasa suke a wannan bangare na garin Santa?
To alhamdulillah, shekaru biyu zuwa uku nan mun ga abin mamaki, matasan wannan kauye duka babu mai zaman kashe wando. Duka kowa ya miƙe tsaye, ya cire wa kansa kitse a wutan da Hausa suke faɗa. To yawanci kuma an yi karatu, sukan yi aikin gine-gine, tuka motoci, aikin noma, kasuwanci da dai kiwo. Kowa dai zaka ga yana cikin harkokinsa, kowa kama jari kafansa ta tsaya.
Malam Tanko, kasancewan yanzu gashi za a koma shekarar karatu na 2024 zuwa 2025, ya kake ganin maganan tsaro ko al'umma za su iya iyaye za su iya maida ƴaƴansu makarantu na zamani, tunda yake akwai matsaloli tsakanin waɗanda suke buƙatan a ɓalle daga ƙasar Kamaru da kuma gwamnatin ƙasar ta Kamaru?
Mu a wajenmu kan babu su, ba ma bin umurninsu illa umurnin gwamnati. Kuma alhamdulillah, gwamnati ya kafa tsaro musamman ɗin da muke ayyuka da su, duka ƙabilun suna aiki da tsaro, babu wani matsala nan. Kuma dai har yanzu iyaye na alfaharin mayar da ƴaƴansu makaranta, domin na bari manzu ana gine-gine har da jami'o'i gabaki daya.
To madalla Malam Tanko, amma me zaka, wato wani shawara zaka bawa al'umman kasar Kamaru da ma na jihar Baminda a yanzu haka?
To har yanzu dai shawaran da zan ba su, zan koma akan magana na farko, shine haɗin kai tsakanin al'ummomi gabaki daya a nan ƙasa. Kuma a cire munafinci da hasada da ɓoye mayagun mutane, duka a ci gaba da musu gargaɗi da yi musu wa'azi. Wani yunwa yake sashi ɗauki wani irin mataki, ko kuma ya ce rashin aiki, to nan kan ga ayyuka iri-iri a Kamaru. Baƙi ma suna zuwa su samu kuɗi a Kamaru, ballanta na ɗan Kamaru. A cire ƙiwuya, zaman banza, yawan bacci, duka a cire.
Malam Tanko, gashi wannan birni da yake ƙarƙashin jihar Baminda, shin ya kake ganin sababbin jami'an tsaro da aka kawo waɗanda yanzu haka suke gwagwarmaya ko suke kai kawo tsakaninsu da yara matasa wanda suke ɗauke da bindigogi kuma ba sa shiri da gwamnatin ƙasar Kamaru?
To alhamdulillah, mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, mun gode ma kuma shugaban ƙasar Kamaru tare da gwamnatinsa a bisa basira wanda Allah ya ba su. Mun ji daɗin waɗannan sababbin jami'an tsaro waɗanda suka zo wannan jihar tamu, domin gaskiya aiki na kyau. Yanzu babu fitina yawancin garuruka, motoci na tashi har a shiga Najeriya jihar Sarin kaya kuma a dawo. Ko yanzu kowa ya zo ya gani, yan jaridu suna shigowa ƙasan Baminda, da ɗan jarida bai iya shigowa, ga malaman makaranta suna yawo, jami'an tsaro masu kan shiga fatirai kasuwoyi su yi sayayya ba tare da sun rike makami. To wannan dai alhamdulillah alama kenan mai nuna cewa waɗannan hafsoshin sojoji da aka kawo su wannan yankin, alhamdulillah suna aiki kuma suna tare da jama'a.
To ya jama'a suna fita su je su yi noma, su yi kiwo, su je su yi kasuwanci?
Duka tunda zai za ta tashi tafi har Najeriya jai sarin kaka, alhamdulillah sauran ƙauyuka duka komai yana tafiya, kasuwanni, daji masu kiwo suna kiwonsu, manoma suna nomansu, magina yanzu ma ginin da ake gine-gine wanda ake yi a ƙasan Baminda ya fi da, domin ana ta dawowa, kowa na da gwamnati kuma na tallafa ma kowa.
To ya bangaren da su waɗannan yara suka ce a daina fita ranar Litinin, yana samun tasirantuwa a ta bangaren garin Santa?
To yanzu dai da muka kasa wannan matakin su a dacan, ko ta ina ba za ka ga mutane ba ranar Litinin. To yanzu idan muka kasa, za mu ga dai 20 cikin 100, yanki 20 cikin 100 kawai suke bin wannan umurni, 80 cikin 100 duka ba a bi, kowa na harkokinsa.
Wato da kake kenan an bije cewa maganar su
an watsar da zancen, ba yau ba ya zama sata, babu gaskiya ciki. Idan aka tsare su, tsare mutum ma kamar ran Litinin, kudi suke tambaya. wani ce a bada dala 100 a jaka guda ku wuce, to haka kawai zama.
To yanzu wato ka zaman cewa yanzu zama ya kan kama ba, zama lafiya kan kama ba wani abin da yake faruwa a wannan bangare na musamman garin na Santa.
A garin Santa da waɗansu wurare kamar su Kambe duk waɗannan duk ba wani abu. To illa da waɗansu ƙauyukan mutum da sai ya zo ya tsare kai ce to ba da kuɗi. Shikenan talauci domin suna dajin na babu daman su shigo cikin gari.
To suna da sarakuna ne na gargajiya
da kowa da kowa, ma kowa ma gaji, kowa an gaji. Yan kabilun ma su ma ba sa son maganar su kabake, ba sa son maganar yan fitina. Sun ce to ga shekara 7 me ya karu, babu abin da karu illa asaran rayuka, asaran dukiyoyi, kawo fitina a banza da wofi.
Madalla Mallam Tanko, mun gode da wannan shigowa da kai wannan zau. Sai dai me za ka faɗa wannan tasha muryar Amurka wanda take watsa shirye-shiryenta a koyina faɗin duniya?
To illa ubanji Allah ya ƙara albarka mai yawa a wannan tasha. Ubanji Allah ya arbankaci daraktocin cikin wannan tasha. Ubanji Allah ya ƙara musu basira tare da ƙwazo, musamman kai ma Malam Awalu a nan Kamaru, yanda kake bi sako-sako ƙauyuka-ƙauyuka kake ɗauko rahotane daga gurin talakawa, gurin masu kuɗi, kowa da kowa. To alhamdulillah muna murna da kasancewanka tare da mu.
To madallah mun gode, muna fata cewa dai kun yi wannan shiri da ya zo muku daga wannan sashin na bangaren Hausa wanda muryar Amurka take watso muku a kowane lokaci, haɗin gwiwa da gidan radio na Dash Radio da ke ƙasar Kamaru, wanda yake shima yana ƙoƙari mutu gagaya wajen kawo shirye-shirye. Sannan kuma idan kuna buƙatar al'ummu ta bangaren mu na yanar gizo-gizo, za ku same mu a Facebook namu da YouTube da Instagram da kuma sauran bangarorin namu gabaki ɗaya. Ni Muhammad Awal Garba da zagwajin shirin na da ɗangari akan cigari kamar da Hausawa suke faɗa. Nake ce da ku mu zama lafiya, sai kuma wani lokaci idan Allah subhanahu wataala ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da ɗangari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba daga Dash FM Kamaru. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku aiko mana ta hanyar email.
Saƙon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda ka ce salam VOA Hausa. Shugabannin Najeriya, wallahi ku ji tsoron Allah, ku sani cewa mu fa amana ne a hannunku, kuma duk daren dadewa akwai ranar da za ku yi bayani dalla-dalla kan yadda kuka rike wannan amana da aka baku. A wannan rana fa babu batun layar zana ko wasan ɓuya. Allah dai ya kai mu lahiran nan lafiya, ku sai mu ce amin. Allah ya sa mu je a sa'a. Sako na gaba ya fito ne daga Isa Lawa Gingir Magajin Gingir a jihar Yobe, Najeriya. Kace assalamu alaikum biyo Hassa, daukan mataki kan yan bindiga da suka kashe mai martaba sarkin Gobir da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi. Wannan tamkar ihu bayan hari ne, domin sarkin ya yi kira da a taimaka masa tun kafin wa'adin da yan bindiga suka bare cika, amma aka yi biris. Fatan ma'anan shi ne Allah ya sa mai martaba sarki ya yi shahada, Allah ya karɓi shahadarsa. Kuma su waru iya abin da ya sauƙaƙe nan, da fatan za a ci gaba da aiko saƙonni masu ma'ana. Sai an ji manku.
To a gaida Hauwa, yanzu kuma ga labarin duniya a taƙaice.
Wata guda bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da cewa ya janye daga neman takara, Kamala Harris ta amince da zama 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat. Harris ta bayyana nasarorin da ta cimma da kuma ƙudurorinta, inda ta kwatanta su da na abokin hamayyarta na jam'iyyar Republican, wato tsohon shugaban kasa Donald Trump.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma mun sake dawowa a shirinmu na daren insha Allahu. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Fiona Wamai wadda ta bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke muku sallama. Ma'assalam.